Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya na yau talata 24 ga watan Agusta shekarar 2021. Baba Yanko makerin ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Hanifa da kanan labarai.
Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abubakar Shekau, shugaban kungiyar Boko Haram da ta kwashe tsawon shekara sama da goma tana tayar da kayar baya a Najeriya da kasashe da ke makwabtaka da ita. ‘Yan Taliban sun faɗa a yau talata cewa suna fatan za su samu karbuwa tsakanin ƙasa da ƙasa domin halasta mulkin da suke wa Afghanistan. Mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta faɗa yau talata cewa China tana ci gaba da barazana da ikirarin mallakar galibin tekun kudancin China.
Kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a makarantar horar da sojoji a Kaduna, inda suka kashe sojoji biyu kana suka yi garkuwa da guda.
Wato wannan yana nuna mana wato irin gazawa da wato rashin kulawa da kuma rashin haɗaka da ake da shi tsakanin hukumomin tsaro.
Wani rahoto da kungiyar Amnesty International ta fitar a yau na cewa makaman da rashin kungiyar IS da na Al-Qaeda ke amfani da su a yankin Sahel irin Turai ne, kana suna shiga hannun 'yan bindigan ne taɓa rauniyar hanya.
Ita kungiyar Amnesty International kowa ya sani kungiya ce wadda ba ta fito rahoto haka na ƙarya. An kafin ididdiga abin da ta faɗa za a gano gaskiyar lamarin. Kenan mu wannan rahoto na Amnesty International na farko yardadde ne a gare mu.
Hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya NBC ta ce a hali yanzu akwai takardun neman lasisi na kafafen labaru masu zaman kansu 200 a gaban hukumar. Bayan haka muna ɗauke da shirin noma tushen arziki. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abubakar Shekau, shugaban kungiyar Boko Haram da ta kwashe tsawon shekara sama da goma tana tayar da kayar baya a Najeriya da kasashe da ke makwabtaka da ita. Ministan yaɗa labarai Alhaji Lai Muhammad ne ya tabbatar da mutuwar Shekau a hirar shi da muryar Amurka.
Our position is that he has been reported dead and is dead.
Matsayinmu shi ne an sanar da cewa ya mutu kuma ya mutu.
It's not easy to actually to get evidence of death of a person like Abubakar Shekau, but then going from the reports from the camp of Boko Haram itself and going by the instability that has followed shortly after and the struggle for secession and the recent surrender by thousands of Boko Haram adherents, I think it's safe to assume that really he's dead.
Ba abu ne mai sauki ba a samu shaidar mutuwar mutum kamar Abubakar Shekau. Sai dai idan aka yi la'akari da rahotanni da ke fitowa daga kungiyar Boko Haram kanta da kuma abin da ya biyo bayan labarin nan da nan da kuma fafatukan neman wanda zai maye gurbinsa. Da yadda kwanan nan dubban 'yan kungiyar Boko Haram suka rika ajiye makamai suna mika kansu ga hukumomi, ina jin za a iya ɗaukar cewa ya mutu.
The death was announced not by us, it was announced by Boko Haram itself. And so far, this is more than 4 or 5 months, and we've not seen any resurfacing of Abubakar Shekau. So I think it's safe to assume he's dead.
Ba mu ne muka sanar da mutuwarsa ba, kungiyar Boko Haram ce kanta ta sanar da mutuwarsa. Kawo yanzu an ɗauki watanni 4 zuwa 5 ba mu sake jin duriyar Abubakar Shekau ba. Sabili da haka, muna iya faɗa da gaba gaɗa cewa ya mutu. Mun ɗauki lokaci ne kafin mu sanar da mutuwarsa domin muna so mu tabbatar da cewa ya mutu tukunna.
Because we want to be sure he's really dead.
A lokutan baya an sha bayyana cewa Shekau ya mutu ciki har da lokacin da dakarun Najeriya suka ce sun kashe shi, amma sai aka ga ya sake bayyana. A wannan karo rundunar sojin Najeriya ta yi taka tsantsan wajen ɗaukar matsaya kan labarin mutuwar ta Shekau, inda ta ce tana kan bincike. 'Yan Taliban sun faɗa a yau talata cewa suna fatar za su samu karbuwa a tsakanin ƙasa da ƙasa domin halasta mulkin da suke yi wa Afghanistan. Suna masu dagewa da cewa tuntuɓa ta hanyar diflomasiyya zai haɓaka tsaron duniya. sannan ya rage radadin kuncin da ƴan Afghanistan suka shafe shekaru suna fama da shi. Wani babban jami'in hukumar al'adun wannan kungiya mai da'awar musulunci ya sanar da wannan tsokaci ga muryar Amurka, inda yace yin shawarwari da dukkan masu fada a jihar Afghanistan game da kafa gwamnatin Islama ta kowa da kowa kamar yadda Taliban ta yi alkawari. Suna ci gaba da wakana kuma za a bada wata sanarwa ba da dadewa ba. Mun yi amanna cewa duniya tana da wata dama ta musamman ta tuntubar mu da hada hannu domin dakile kalubalen da ke damun mu da duniya baki daya, kama daga kalubalen tsaro da na yanayi waɗanda suke buƙatar a sa himma da hada hannu. Kuma ba za a iya cimma hakan ba idan muka ware wasu mutane ko kuma muka yi biris da su. Alafazin Abdul Qahar Balfi. Kathy Hochul ta zama gwamnar jihar New York mace ta farko a yau Talata, inda za ta ci gaba da gudanar da harkokin mulki a jihar da hankali ya koma kan batun zargin tsohon gwamna Andrew Cuomo da cin zarafin mata ta fannin lalata. An rantsar da sabuwar gwamnar ne yar jam'iyyar Democrat a matsayin gwamna a wani dan gajeren biki a babban birnin New York karkashin jagorancin babbar alkalin jihar Janet DeFior.
Toma da lakafin mu kawo muku sauran labaran da muke tafi da su. Wasu ƴan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a makarantar horar da sojoji a Kaduna, inda suka kashe sojoji biyu kada su kai garkuwa da guda. Harkwatar sojojin Najeriya ta fitar da sanarwa akan wannan labarin. Ga rahoton da Hassan Mai da Kaina ya shirya mana daga birnin Abuja.
Da misalin karfe 1 na daren jiya ne wasu ƴan bindiga dadi suka afkawa babbar makarantar horar da hafsoshin sojojin Najeriya wato NDA dake birnin Kaduna. Ƴan bindigar sun kashe hafsoshi guda biyu sannan suka yi awun gaba da wani hafsa guda daya. Wata majalisar tsaro ta shaida mana cewa hafsoshin da aka kashe din su ne Flight Lieutenant CM Okonko da kuma Lieutenant Commander Wula, sannan aka sace Major Dutton. Tune da hedikwatar tsaron Najeriya da ke nan Abuja ta tabbatar da aukuwar wannan al'amari. Director labaran rundunar tsaron Najeriya Major General Benjamin Soya ya ce lalle kam jiya ƴan bindiga dadi sun shiga makarantar NDA da ke birnin Kaduna, inda suka kashe hafsoshi guda biyu suka sace guda daya. General Soya ya ce wannan wani tsararren farmaki ne da aka tsara shi a tsanake, don kuwa gabagadi ƴan bindigar suka nufi inda suka kai wannan farmaki. Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce NDA tare da haɗin gwiwar runduna ta ɗaya ta sojan Najeriya da ke birnin Kaduna da ma sansanin sojojin saman Najeriya da ke birnin tuni suka fara ɗaukar mataki, kuma nan ba da jimawa ba za a shawo kan al'amarin. To ko me irin wannan tabarbarewar tsaro ke nufi na kaiwa wurin horar da sojojin Najeriya farmaki? Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne.
Wato wannan yana nuna mana wato irin gazawa da wato rashin kulawa da kuma rashin hadaka da ake da ita tsakanin hukumomin tsaro. Domin idan ka dubi tsakanin gurin da aka kai wannan hari da kuma wato hukumomin wato sojojin kasa da sojojin sama da babban ofishin GOC da kuma wato bataliyar da za aka kira ta da cewar ta sojoji babba wacce take a nan kan hanyar Kano a unguwar Kawu da kuma wato hedikwatar sojojin sama da take kusa wanda ita ma babu nisa, sannan kuma wannan guri da aka kai hari fa kada mu manta cewa wani guri ne wanda ake kira da wato gurin horo horar da sojojin Najeriya, wanda sojan kasa da sojan sama da sojan ruwa dukkanin su wannan guri ne da ake rainan su. To in dai inda ake rainan su bai tsira ba, to sauran ina ne kuma ya tsira, kuma wato ina muka sa gaba kenan.
Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Malam Nasir Zaharuddin dake zama tsohon shugaban kungiyar ƴan jaridun Najeriya ya ce wannan tabarbarewar tsaro a Najeriya abin ya kai intaha.
Hassan, babu abin da za a ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan gabar ita ce dama ake ta tsoro kada a kawo ta. To gashi an kawo wannan gabar da babu wanda zai iya bacci yanzu a ƙasar nan da idan sa rufe, domin in har za a iya zuwa wannan wuri da yake da wannan tsaro a irin wannan ta'annaki, to babu inda yafi karfin waɗannan mutane su je.
To ko yanzu menene ne abin yi? Har ila yau ga Malam Nasir Zaharuddin.
Karfin soja da karfin duk wani ma'aikacin tsaro ba zai iya kare kasar nan ba. Kuma ya kamata gwamnati ta duba yiwuwa samun sojojin haya su zo su taya waɗannan sojoji namu wannan yaki. Idan ba haka ba, to za a shiga wani halin da ba a taɓa shiga a kasar nan ba.
Hassan Mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Hassan Mai da Kaina da wannan rahoton. yanzu kuma ga cigaban labaran duniya kashi na biyu.
Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta faɗa yau Talata cewa China tana ci gaba da barazana da ikirarin mallakar galibin tekun kudancin China. Da take jawabin yayin ziyarar ta a Singapore, Harris ta ce matakin da China ta dauka yana ci gaba da barazana ga iyaucin kasashen. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta kuduri aniyar takawa mamayar da China take yi wa birki a karkashin muradinta da suka shafi harkokin kasashen waje. Harris ta ce Amurka tana tare da abokan kawancenta yayin da suke fuskantar irin wannan barazanar. Ta ce bari in bayyana karara cewa hulɗar mu a kudu maso gabashin Asia da kuma yankin Pacific ba muna yi ne don mu taka haƙƙin wata ƙasa ko kuma mu nuna mun fi son wata ƙasa bisa wata ba, amma muna yi ne domin cimma burin ci gaban yankin da muke hange. Jami'an kasar Senegal sun ce tsohon shugaban kasar Chadi Hissein Habre ya rasu karkashin hukuncin daurin rai da rai da aka yi masa sakamakon samunsa da laifin cin zarafin bil'adama a lokacin yaki. Mulkin Habre na tsawon shekaru 8 a Chadi daga shekara ta 1982 zuwa 1990 na cike da kaiwa 'yan adawa hari da kama su, inda aka kashe sama da mutane 40,000, aka kuma gallazawa sama da mutane 200,000 a Kuba bisa ga cewar masu bincike. Bayan hanbarar da gwamnatinsa, ya zauna a Dakar, babban birnin kasar Senegal, a sake na tsawon sama da shekaru 20 kafin aka kama shi a shekara ta 2013. An mishi shari'a sannan kuma aka same shi da laifi a wata kotu ta musamman da ke da goyon bayan kungiyar haɗin kan Afirka a kasar Senegal bayan shekaru 3 da kama shi. Rahotanni sun bayyana yau Talata cewa an sake shi daga gidan kurkuku kwanan nan domin jinyar cutar corona da ta kama shi. Ya rasu yana da shekaru 79 a duniya.
Madalla a gaida Halima Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wani rahoton da kungiyar Amnesty International ta fitar a yau Talata 24 ga watan Agusta ya ayyana cewa makaman da rashin kungiyar IS da na Al-Qaeda ke amfani da su a yakin da ake gwamzawa a yankin Sahel, har ma da waɗanda 'yan aikin sa kai ke rike da su, duk kirar dakiyar Turai ne, yayin da bincike ya tabbatar da cewa ta haramtacciyar hanya waɗannan makaman suka shiga hannun 'yan bandigan. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Islam Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kungiyar ta Amnesty ta ce a yayin gudanar da wannan bincike ta nazarci hotuna da bidiyo akalla 400 waɗanda reshen kungiyar IS da kungiyar ACMI suka yada a kafafen sada zumunta, da waɗanda kungiyoyin sa kai masu aikin tsaro a kasashen Mali da Burkina Faso suka wallafa a yanar gizo-gizo. Kuma bayanan da ta tattara sun tabbatar da cewa bindigogin da ke rike a hannun baradan waɗannan kungiyoyi daga Janairun 2018 zuwa Mayun 2021 irin kasashen Turai ne, musamman samfarin kasar Sabiya. Sakataren kungiyar LGPS mai fafutukar wanzar da zaman lafiya a Niger, Suleimani Rojeto, ya nuna gamsuwa da bayanan wannan rahoto.
Ita kungiyar Amnesty International kowa ya sani kungiya ce wadda ba ta fito rahoto haka na ƙarya, in an kabi diddiga abin da ta faɗa za a gano gaskiyar lamarin. Kenan mu wannan rahoto na Amnesty International na farko yardadde ne a gare mu.
Kungiyar ta Amnesty ta ce ko da yake sau tari 'yan ta'adda kan kwashi ganimar makamai a duk lokacin da suka yi katarin samun galaba a gwamzawarsu da jami'an tsaro, bincike ya gano wasu hanyoyin na daban da bindigogi ke shigo waɗannan tsageru, yayin da kuma ake ganin yiwuwar wasu jami'an tsaro na saida wa 'yan ta'adda makamai ko su bayar akan wata manufa. Mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasum na cewa akwai ƙamshin gaskiya a game da wannan ikirari.
Aksarin makaman da ake samu hannun ko su 'yan ta'adda na farkon su dai sun hito daga makamai da aka shigo cikin kasar Libya don ba da dama ga wanda ke tawaye su ci gaba da bushirimar gwamnatin Kadafi. Wannan makamai suka samu kansu cikin sauran kasashen, kuma in ka lura da abubuwan da ke faruwa a duk lokacin da suka kai haji ko suka ci galaba a kan soji, suna samun makamai kuma kamar yadda kasashen mu suka so ga kasashen Turai ga kuma ko'ina. In ko da in ka lura da abubuwan da suka faru a tango-tango lokacin da suka kai haji suka kashe sojojin Nijar da sojojin Amurka, sun ma tafi da mota mai silke ta gwamnatin Amurka da mayamayan na'urori na hangen nesa na kurmata bayani.
Ganin yadda manuniya ta fara fayyace ainihin hanyoyin da kungiyoyin ta'addanci ke samun makaman da suke amfani da su wajen farwa jama'ar yankin Sahel, Suleimashi na cewa ya zama wajibi gwamnatocin kasashen da abin ya shafa su bi diddigi.
Kasashe na yankin Sahel suna iya su yi haɗaka gaba ɗaya su ɗauki ƙara a kan tarbi a kotun duniya a ji hujjojinta, kuma ana iya bincika kyauta take ba su ko kuma saye suke yi. To duk ta hanyar sai yake ana kuma gano ina suke samun sannifin kuɗi na sayan waɗannan makamai a fiddo gaskiya bisa kan wannan abubuwan.
Kasashen Faransa da Slovakia da Jamhuriyar Czech na sayarwa kasashen Sahel makamai a hukunce. Dalili kenan kungiyar Amnesty ta gargaɗi gwamnatocin waɗannan kasashe da takwarorinsu na Sahel su tsaurara matakan zuba ido akan yadda ake amfani da irin waɗannan makamai. Kodayake masana na kallon wannan kira tamkar wani yunkurin rufe wa kasashen Sahel hanyoyin sayan makamai a daidai lokacin da yaƙi ke ƙara ƙaza. Cewa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya NBC ta ce a halin yanzu akwai takardun neman lasisin kafafen labaru masu zaman kansu 200 a gaban hukumar. NBC da ke bitar ayyuka da ta yi yayin da take cika shekaru 29 da kafuwa a Talatar nan ta ce ta fara ne da ba da lasisi 13. Gajen rahoton Nasiru Adamu Eri Kaya daga birnin Abuja.
Shugaban hukumar Balarabe Shehu Illela ya ce yanzu hukumar tana zuba ido da kunne kan gidajen rediyo da talabijin 625 da taiwa rajista don bin dokokin aikin jarida da kauce farfaganda raba kan ƙasa ko yaɗa labarun ƙarya.
Kuma gwamnatin Najeriya tana daga cikin ƙasashen da suka fi bada 'yan jarida ma a hakkinsu. Domin abin da za ka faɗa a Najeriya ka sha, in ka je wata ƙasan ka faɗa ba dan ma ka fita ba. Kai saka fita ba. Na ukun da nake son maka magana dan shine wanda muka yi magana kwanakin baya muka tura maka kafin wannan labarin suka yi mana ca akai cewa a daina nuruta ayyukan yan ta'adda, a daina nuna hotunan mace-mace kashe-kashe fadace-fadace da ake yi a gidajen talabijin. Wani abu ya faru ana ta gwada hoton gawawwaki, ana dambe, ana wani abu haka, ko ana ta fada, ko kuma a ce kana ta watsa labaran cewa ai yan kaza sun kashe yan sanda kaza sun kashe soja kaza. Wannan ba haƙin jarida ba.
Balarabe Lele ya ce hukumar kan fara aikawa kafafen labarai gargaɗi ne kafin ɗaukar mataki na ƙarshe, inda ya yi bayanin dalilan rufe gidan rediyon Human Rights da a yanzu an buɗe shi.
Me wannan gidan rediyo aka ɗan samu miskila, wata mata ta zalunci wata yarinya wanda aka kawo yarinya ɗin aka kunna ma yarinya wuta, bayan an sa mata kanandir akai aka sa wuta akan ta a kona gashin ta. To Allah ya taimaka da yarinyan ba ta mutu ba. Ɗan uwan ɗan jarida suka dukka duk wannan magana da aka kawo ta gaban Human Rights Radio ɗin. To shi ne gabatar da wannan ɗin da aka kawo matan da ta kunna wannan wutan, yana mata tambaya harin sai baci ya bare ta. A gaskiya a tsarin aikin jarida ba za ka zama mai tuba kuma ka zama alƙali ka zama ɗan sanda ba.
Shugaban NBC ya tabbatar da kudirin dokar da za ta sa kafafen labarun yanar gizo ma su yi rajista da hukumar kamar Twitter, Facebook da WhatsApp.
Idan muka samu kula da su suka zauna a Najeriya, kaga dole ba za su yi wani abun da zai mana zagon ƙasa a ƙasarmu ba. A ƙasashen duniya idan sun yi wannan ba sa sha, da sun biya kuɗaɗe masu yawa sai an ci taron su, kuma ba ma za su yi ba. Saboda kuma Najeriya ƙasa ce da muke da 'yancin kanmu, ba ma zama ƙarƙashin mulkin kowace ƙasa. Gwamnatinmu tana ƙoƙarin ta wajen kare mutuncin 'yan ƙasanta, tana ƙoƙarin kare kasancewar ƙasa ɗaya. To babu wani mahaluki da zai zo daga wani wuri ko daga waje ya mana zama ƙasa kuma ya ce wajen shi daga wuri kaza ya fito, ba za mu ja masa barki ba. Wannan ba zai yi ba.
In ana biye da labaru, ministan labarun Najeriya Lai Mohammed ya ce kamfanin Twitter da aka dakatar ya cika akasarin bukatun da gwamnatin Najeriya ke masa don dawo da shi aiki a kasar.
In a few weeks or a few days time we should be able to reach an agreement with
Mohammed ya ce nan ba da dadewa ba za a bude Twitter da miliyoyin 'yan Najeriya ke marmarin aiki da shi, inda a yanzu wasu ke bin bayan fage don amfani da dandalin, wasu kuwa kacokan suka koma dandalin Facebook. Nasiru Adamu Eri Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Eri Kaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladai da kai.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa.
Tushen arziki, kuma noma yake da kiran
Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoton da wakilin mu Ayman Silamu Mumin Barma ya hada mana kan yadda manoma da masu kasuwancin tattasai a jihar Jifa ta jamhuriyar Niger suka bugaci hukumomi su kawo musu dauki da kayayyakin noma dangane an cimma nasara a shirin farfado da wannan fanni daga yanayin durƙucewar da ya fada a sakamakon matsalar tsaron da aka fuskanta a shekarun baya. Ga dai sula da ci gaban rahoton.
Malam Madu Ari, wanda shi ma ya yaba da matakin sake komawa gonaki, ya ce akwai bukatar taimakawa manoma domin fitar da su daga kangin da suka shiga a sanadiyar dokar tabacin da hukumomi suka kafa yau shekaru sama da biyar da nufin tunkarar matsalar tsaro.
Kudin namu zamu da fashin lafiya. Shine bamu samu mutanen namu suka yi noman tattasai. Ga yanda da an kuka zo kuke gani babu shi yanzu. Alhamdulillah mun gode wa shugaban kasar mu wanda ya hau. Mun yi murna mun kama mishi. Yayi muna ya goda mana mazantaka. Yanzu nan zaman da muke a yanzu kwanciyar hankali a ce ma yayi. Dun me yasa? Yanzu mun kwanta gida mu ban ma jin wani farau. Wani fararo. Alhamdulillah. Kuma yanzu gashi nan ji muka yi kuma gani muka yi da idan wani suna kama kifi wani su har sun fara noma. Alhamdulillah Allah ya raba masu ro. Yanzu ma mun sa mutane mu sun je sun fara zubda iri. Muna nan yanzu muna kan zubda irin mu mun fara noma gonan namu. Tunda gwamnan mu ya tashi shugaban kasar mu ya tashi ya sa aniya. Mu kuma tarkokin bamu ji tsoro ba. Tunda shi ma ya kama muna mu ma mun ce bari mu kama mishi. Mun ji dadin abin kuma mun yi murna. Saboda Allah.
Can baya kamar wata matsala ce ta hana a samu tattasan nan ko kuma harkokin tattasan su tafi yadda ya kamata.
Eh can baya matsalan da yake gare mu matsalan Boko Haram kine. Dan ma samu zawwa bakin kogin namu kuma mutanen duka muka zo muka hadu wuri guda ba mu da inda za mu je mu noma ko noman hasin ma inda mu za mu je mu noman hasin an kawo muna baki an ajiya bakin gonan namu ba mu da wuri kenan yanzu alhamdulillah eh yanzu kuma alhamdulillah mun samu dama za mu je mu noman namu.
Jihar Difa wacce Allah albarkace ta da ruwan tafkin Chadi da na kogin Kumadugu na matsayin yankin da jama'ar sa ke dogara da noman tattasai da shinkafa da alkama da dawar masara sai kamun kifi da ke ɗaya daga cikin manyan hanyoyin shigar da kudaden jama'ar wannan yanki wanda wani rukuni na mazaunan sa ke dogaro ga ayyukan kiwo. A cewar mataimakin shugaban majalisar mashawartan jihar Difa Mustafa Arimi, hukumomi sun dauki matakan da za su ba da damar dorewar waɗannan ayyuka.
Gwamnati ta dauki waɗannan matakai. Mun yi taro da duk masu hannu da shuni da duk komisinoni na gidan gona, komisinonin gurin fanni kama kifi, komisina na kamar tattala arzikin kasuwa, komisina hatta ma kasuwar kifi da aka rufe yau da shekara shida. Jihar nan kifin wannan kogin Chadin wannan da kogin kuma da bobin wannan wallahi ya fi kamfanin fetur a wurin yau shine fetur ke kasa mu wannan gurin aka bude shi kowa zai wadata kowa zai walwala kowa zai yi yaki ba ma sai an takura ma wasu masu hannu da shuni ba sauransu kaga wannan kogin ta Chadi shi ke rike da al'umman nan da yake nan kusa da karkara nan na Chadin na Kamaru na Niger na Nigeria duka a wannan fadaman kogin ta Chadin nan suke amfani. To wannan shi ma shugaban kasa ya ce an buɗe kasuwancin kifi irin tayya da komowa na harkar kifi kuma an zo har an buɗe babban kasuwar kifi na nan jiha na cewa a gege mai yanzu in shakar dajiya kun zo za ku gani mota sun yi lodin kifi bisa hanya suna tafiya da zaman tsaro kawai Ubangiji Allah ya tabbatar da muna da lafiya da kuma tsaro da zaman lafiya da hada kai yau mutanen nan duka su murna suke babu wani abin da suke nema yau kai tsan zabe ka kaci alƙawari zai koma ma waɗansu shugabannin waɗansu kasashe matasiri na cewa al'umma babu abin da take so in aka zabe ka kaci alƙawari.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Masu sauraro, a nan zamu dace a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin mu a Yamai Sule Mumuni Barma, sai Jul Ladas Rasham da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla ga da Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni dauka aiko mana ta hanyar email. Sako mu na farko na cewa salamu muryar Amurka. Kwarwa bukin sojoji a Kaduna da wasu ‘yan bandiga suka yi, abin takaici ne da tayar da hankali matuƙa garin cewa ana zaton wuta a makera sai aka same shi a masaka. Da fatan Allah kiyaye abubuwar haka nan gaba daga Mansur Alumu. Sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau jihar Gombe. Ya ce muryar Amurka ku gaya wa ‘yan majalisun jihar Kebbi cewa su fito su yi wa al’ummansu bayanai dalla-dalla a kan rikici da suke yi a tsakaninsu, inda ta kai har suka tsige kakakin majalisun jihar. Wannan sako na cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, da fatan kuna lafiya, Allah sa haka. Dan Allah ku bani dama a yau domin na kira ga ‘yan uwana da ke arewacin Najeriya da wannan matsala ta tsaro ke addabar yankin. Ya kamata mu tashi mu yi salloli tare da addu'o'i domin ganin ƙarshen waɗannan ‘yan ta'adda da ke addabar yankin namu, tare da kafa ƙungiyoyin sa kai domin tunkarar wannan matsalar tsaro. Da fatan Allah ƙara zaunar da mu lafiya, ya kawo muna ƙarshen duk wani tashin hankali da ke addabar al'ummarmu. Amin. Daga Usman Manika mai ruwa Rodi Funtuwa. Wannan sako ya fito ne daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fati Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce VOA Hausa a kulli yaumi hauhawan farashin kayan masarufi sai ƙara yaduwa yake yi a ƙasarmu Najeriya. Don haka muna kira ga mahukuntan ƙasar nan da cewa don girman Allah da manzonsa su ɗauki mataki da ya dace ga ‘yan kasuwa da ke tsawwala wa jama’a don ya zama darasi ga na baya. A ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana agajin gaggawa ko za mu samu sa’idar rayuwa don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako na gaba na cewa zaman banza da rashin aikin yi ga matasa da talauci da cin hanci da rashawa da rashin iya mulki su ne umul aba'isan ababen da ke janyo yawaitar aikata laifuka irin na ta'addanci da satar mutane domin neman kuɗin fansa a Najeriya. Kalubale gare ku mahukuntan ƙasashenmu na Afirka, domin bakin bindiga ko kayan yaki ba ta kawo zaman lafiya, muddin ba ku samar da walwala tsakanin talakawa wanda kuke mulkin su ba. Sako na ƙarshe na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Kalaman tsohon gwamnan jihar Imo akan 'yan siyasar Najeriya na cewa suna takara wajen raba kawunan addinai, shakka babu maganarsa dutse ce. Ya kamata mu zama tsintsiya matsaurinki ɗaya. Daga mutan Maida, Aminu Kano mai dagarku. To madalla, yanzu kan sai labaran duniya, amma wannan karin a taƙaice.
Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abubakar Shekau, shugaban kungiyar Boko Haram da ta kwashe tsawon shekara sama da goma tana tayar da ƙayar baya a Najeriya da ƙasashe da suke makwabtaka da ita. Ministan yaɗa labarai Alhaji Lai Muhammad ne ya tabbatar da mutuwar Shekau a hirar shi da ya yi da muryar Amurka. 'Yan Taliban sun faɗa a yau Talata cewa suna fatar za su samu karɓuwa a tsakanin ƙasa da ƙasa domin halasta mulkin da suke wa Afghanistan. Suna masu dagewa da cewa tuntuɓa ta hanyar diflomasiyya zai haɓaka tsaron duniya, sannan ya rage raɗaɗin ƙuncin da 'yan Afghanistan suka shafe shekaru suna fama da shi.
Masu sauraro, da takaitattun labarin duniyar muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya. Sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lizard Gresham da ta haɗa mana sauti, sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariyar Baba Yafo Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.